ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Abdulrahman Dan Idi Kotoko, da asalin Ghana mazauni ƙasar Birtaniya. Idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda duk wanda ya zauna jirin na bati sai ya sangarce kuma bai da makoma na gari, amma yanzu bakon namu. To muna jin ka Abdulrahman. Wancan bayanin harkon da kake muna
domin wanda ya ci gaba da wannan bai aiki ba, shuca bai da pension bai da komi, ka je neman wani abun taimako wajen gwamnati ma ba za ka samu ba.
Shi zan ce to abin nake so in ce har na tsawon lokaci ne za a yi maka wannan?
Sai in ce akwai wayanda na sani a rayuwansu ba su taba aikin ya wuce wata shida ba. Don in ya je ya fara yana sign kowane sati biyu sai a takura a nemi mai aiki don a daina bashi kudin. Da ya je ya soma aikin sai ya bari, sai kuma koma karban kudin.
To
ya karbi wannan kudin har zuwa tsawon wani lokaci kuma shi a masa kuma ne mai sabon aiki.
Gwamnati
ya soma aikin kuma in sai ya bari.
Gwamnati za ta nemo mashi aiki?
Akwai gwamnati waje masu job center, su masu wayanda ke taimaka musu da wannan kudin. To su kuma sukan nemi musu aiki.
To Abdulrahman na da iyali ne a nan Ingila?
Eh, ina da iyali.
Nan zaune tare da su?
Kwarai, tare muke gida da ya, ina da mata da ya'ya hudu.
Ya tarbiyyantar da yara yake a Ingila?
Akwai wahala. Dalilin shi na ce aikin da na samu yanzu ya yi min daidai da rayuwana, dalilin wayannan yaran.
To?
Domin na farko ni zan fito aiki da safe karfe 7 gyara sun kai su makaranta, karfe 4:30 zuwa 4 jan doko su kawo su gida, karfe 5 in fitan kai su makarantar Islamiyya, an buga karfe 7 je in dauko su. To dalilin wannan na ce aiki na yayi min daidai da wannan hidima da nake yi na yara.
To ta ina
kamata in kokar ta ba su tarbiyya irin wanda aka mana gida?
To ta ina maman suke taimakawa a tarbiyyantar da su ko kuma nata gudunmuwa?
Eh, nata gudunmuwa da take yi da yake ta kuma takan tana da aiki da take yi dai part time ba full time ba. To dalilin wannan yasa yake wannan hidima, amma ta cikin gida da tarbiyyan yara ita ke wannan abun. Don kamin ce zan fito aiki in zo, ita za ta gyara su su shirya zuwa makaranta, ta wuce aiki in je da su. Yanzu tana dawo doko su na zo tana gida, ita za ta gyara su kuma abincin da za su ci da sauransu ta kai su. Don ko wajen za a ce mata shi kai sallah ma shi ma aiki ne, wannan duka tana kokarin wannan.
Yanzu Abdulrahman wani ya kira ka daga gida ya ce maka yana so ya zo Ingila domin shi ma ya samu irin sauyin rayuwar da ka samu, wani irin shawara za ka ba shi?
To da farko dai zan fara duban wani irin hali yake a ciki gida, shi ne farko. In bai da wani sana'a da yake yana samun ci da sha ya yi ma kanshi sutura har ya ba ya uwa, to sai in ce ya zo kowa da rabon shi ya samu rabon shi. Amma wanda ke da sana'a da zai ci ya sha ya duba iyalai har ya taimaka ma wani dan uwa da ke kusa da shi, ban taba ba shi shawaran ya zo Ingila.
To
ban taba ba shi shawara.
Me yasa?
Don wahalan da ka zo ma wahala na batun aiki da batun takarda ma shi ma wani abu ne da yake wahala.
Ka kuwa kana jira ba wanda zai tambaye ka wani takarda?
Kwarai kuwa. Da yake nan na biyu, in ka baro gida kana gida, wayanda kake taimaka mawa a gida kana gida, an misali in ka tashi a rana daya in kana kashe 50 cedis ne kana taimakawa, 50 cedis kake taimaka. Da ka zo Ingila ana neman a ce yanzu 50 cedis nan yayi kadan, ka bada kusan 200 cedis, an san kudin nazu da kasa ne muke yawo muke sinta. To har ka riga ka baro gida ka zo Ingila, to kan da kowa ke duba kenan.
Suna duban
tunda yana England, tunda yana England yana da kudi. Ba san wahala muke yi ba. Kaga dalili. Da yasa nace bazan ce wani indai kana da sana'a da kake samu ci da sha sutura ka duba iyalinka to ka gara ka zauna gida. Arziki na Allah ne.
To kafin bakka ka wuce tambaya ta ƙarshe, ya dangantaka take tsakanin ku da kuka zo cirani da mutanen da kuka tarar a ƙasan? Ya hulɗa da su yake?
Turawan ko dai bakaken fata?
A'a, duka. Mu fara da turawan tunda su ainihin su ne masu ƙasa.
Masu ƙasa, to. Hulɗa da su dai sai ankuri. Sai ankuri don kaga bambanci daban-daban. Wani abin da baka tabbata za a yi maka ba an maka. Wai ma an samu sassauci kenan doka ya ana wannan ababen. Amma duk da wannan suna yi. Sannan na biyu kuma wayanda muka samu dai bakakin fatanmu da muke zaune muke tare da su. Su kuma akwai bambanci dai na rayuwa ne da muke yi da su. Don baka samun shi kan da kake so. Kowa da irin halin shi. Kaga dalilin da yasa nace akwai bambanci sosai.
To mun gode kwarai da gaske Abdulrahman da wannan damar da ka ba mu ka tattauna da kai. Masu hare, yau nan kuma muka kawo ƙarshen shirin wannan tattaunawar da wannan bakon namu. Sai wani sati a jimu da wani sabon bakon. Yanzu a madadin bakon namu Abdulrahman dan Iji Kotoko Ghana da Julie Gresham da ta zai ta saurin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da busa she ta karga in jifalani raga da busa she raga babu busa she da jin Allah lale nare na kiba Muhammad inni shi ta kasawa nare na kiba Muhammad inni shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai bari in rame shi alheri.